This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kotun ECOWAS ta ba matan marigayi tsohon shugaban Jamhuriyar Nijar Ibrahim Bare mai nasara damar yin jawabi da buƙatar da damƙe waɗanda suka kashe mijinta. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kuken da wasu ƙungiyoyin mata suka yi game da buƙatar a taimakawa mata da yara a yankin Borno. Bayan haka, yau muna son jin ra'ayoyinku akan irin taimakon da kuka ga ya kamata gwamnati mai jiran gado ta ba 'yan gudun hijira. Za ku iya kira mu da wannan lambar 202-205-2655. Amma kamin nan ga labaran duniya.
To, tare da sallama ga cikakkun labaran. Ana wani taron kasashen Asiya da Afirka a kasar Indonesia da aka fara a yau Alhamis. Taron zai tattauna ne tare da yin kiran samun ƴancin kasar Palestino tare da kalubalantar manyan kasashen duniya masu aƙida gurguzu da na jari hujja game da mulkin mallaka da yakin cacar bakin aƙida. Ana kuma sa ran taron zai ƙara bunƙasar da tattalin arziki da samuwar siyasa a ƙasashen da suka halarci taron. Shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo ya ce zai ba wa ƙasashe masu tasowa damar bugun kirji a duniya. Ya ce in suka yi magana da murya ɗaya ba wanda zai ce ba su isa ba ko kuma ya ce ba zai saurare su ba. Ya ce za su farfaɗo da ikirarin nan na azamar taron haɗin gwiwa da aka taɓa yi na Bandung a shekarar 1955 wanda a wancan lokaci an taɓo maganar fafutukar tabbatar da nasara, haɗin kai da kuma daidaito ne. Taron dai ya sami halartar shugabannin ƙasashe masu tasowa har guda 21 a wani ɓangaren kuma da wakilai daga ƙasashe sama da 100 daga Asiya, Afirka da kuma gabas ta tsakiya. Widodo ya nuna cewa a yarjejeniyoyin da za a sanya mu hannu har da maganar gina hanyar jirgin ƙasa daga Jakarta zuwa Bandung ɗin. Sannan kuma ya ce za su bunƙasa harkar kasuwanci da dalar Amurka biliyan 150. A ƙarshe ya yi Allah wadai da ta'addanci da yake yawan faruwa da rikicin ɓangaranci da yake wakana a duniya. Sai dai har aka watse daga taron ba wani kundi da aka rattaba mu hannu da niyyar cewa shi ne jagoran warware dukkanin matsalolin da aka tattauna.
A yau Alhamis, shugabannin ƙasashen Turai suna taro a birnin Brussels don shawo kan matsalar baƙin haure daga nahiyar Afirka zuwa Turai. Suna son ɗaukar mataki ko da ƙarfin soji biyo bayan mutuwar mutane sama da 900 da jiragen suka kife a cikin tekun Mediterranean. Cikin matakan da za a ɗauka har da ganowa tare da tarwatsa kwararrababban jiragen 'yan fito masu safarar mutanen da ke ƙoƙarin gujewa yaƙi da matsalolin Afirka da gabas ta tsakiya da kuma yankin Asiya. Shugabannin za su ninka kuɗaɗen gudunmuwa ga ƙungiyar tarayyar Turai don yin sintiri a kan iyakokin teku da kuma ƙoƙarin tsugunar da 'yan gudun hijira daga ƙasashen gaɓar tekun Mediterranean ƙasashen Turai. Shirin tsugunar da 'yan gudun hijirar ya yi tanadi ga mutane kimanin guda 5,000 waɗanda wani ɓangare ne na jimlar 'yan gudun hijira da suka tsallaka zuwa Turai. A yanzu haka mutane a tsibirin Malta da ke kan yankin tekun Mediterranean sun taru don yin jana'izar mutanensu 24 da suka mutu a hatsarin na ranar Lahadi. Cikin waɗanda suka halarci wajen makokin har da shugaban ƙasa da Prime Minister Malta da kwamishinan ƙungiyar tarayyar Turai na harkokin shige da fice tare da ma wasu jami'an ƙasar ta Italiya.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis kwanaki biyu bayan kware-kware da jejejeniyar tsagaita wutar sojojin Larabawa na tarayyar gamayyar da Saudi Arabia ke jagoranta a Yemen, wasu jiragen yaki sun yi lugudan wuta akan ƴan tawayen Shi'ar Houthi, ya kuma tarwatsa wurare guda uku a garin na Aden kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar. Wata ɗaya kenan da kai hare-hare wanda hakan yi sanadiyar rasa rayukan ɗaruruwan mutane tare da haddasa wa mutane matsaloli daban-daban. Sannan har ya zuwa yanzu ba a cimma nasarar daƙile su ƴan Houthi ɗin ba. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya wakilta Ismail Kold Sheikh Ahmed a matsayin wani jami'in diflomasiya daga ƙasar Murtaniya wanda kuma zai jagoranci wasu jakadu zuwa ƙasar ta Yemen. Sheikh Ahmed dai shi ne shugaban ɓangaren kula da cutar Ebola a Majalisar Ɗinkin Duniya a da, wanda a yanzu haka zai mai gurbin shi Ben Umar wanda ya yi murabus a makon da ya gabata bayan ya rasa ƙasashen yankin Gulf ɗin su sa masa hannu akan yarjejeniyar daidaito ko kuma shiga tsakani. Za a tabbatarwa da Sheikh wannan mukami nasa ranar Litinin matukar ba a sami kalubale daga waɗannan wanda ake sa ran su 15 ne da suke kula da ɓangaren tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ba.
Daga ƙarshe, ma'aikatar tsaron ƙasar Amurka ta Pentagon na fuskantar kalubale na rashin amincewa da ita da wasu kamfanonin tsaro ke nunawa tun bayan badaƙalar kwarmata bayanan sirri da tsohon ma'aikacin ma'aikatar Edward Snowden ya yi. Sakataren ma'aikatar tsaron ƙasar Ashton Carter ya ɗauki ragamar dawo da kimar ma'aikatar yayin da ya fara wani rangadin kwanaki uku zuwa California, inda a nan ne manyan kamfanonin samar da tsaro suke. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shekaru 15 kenan da kashe tsohon shugaban ƙasar Niger Ibrahim Bare mai nasara lokacin wani juyin mulki da aka yi. Iyalan tsohon shugaban sun shigar da ƙara a kotun ECOWAS don a bi masa haƙƙinsu. Ga dai Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Karo na farko tun kashe mijinta shugaba Bare mai nasara na jamhuriyar Nijar shekaru 16 da suka wuce, kotun ECOWAS ko Sidiyawo ta ba wa uwar gidan marigayin damar yin jawabi da buƙatar damƙe masu alhakin kisan don gurfanar da su gaban kotu. Iyalan Bare dai sun ɗaukaka ƙara zuwa kotun ECOWAS a nan Abuja don a tilasta wa gwamnatin Nijar ɗaukar mataki kan masu kisan gillar da ya kawo tsohuwar gwamnatin Dauda Malam Wanke kan mulki. Metra Abdurrahman shi ne lauyan iyalan marigayin.
Tun da aka kashe shi, har yanzu ba a ce mu ba, ko kuma wanda suka yi shi, ko barazana ba musu ba. Ba a musu komi ba, to so muke a samu an Allah da ita Republic of Niger, ita ce za su zama dole ta sa a samu mutane wanda suka kashe shi.
Na ga an gabatar da ita uwar gidan marigayin ta yi jawabi, me ta faɗa wa kotu ne?
A ta haɗi mashi abin da yake cikin zuciyarta ne, tunda ya kai shekara 16 suna tambaya suka ce kawai mu kotu ta Niger ta shibulare mu kawai. A shekara 16 sai yau kotu ta shibulare ta kawai, to a Niger ba shibulare ta ba. Ta faɗa abin da cikin zuciyarta, ko mu lauya ne sai da muka ci tausayi.
Gwamnatin Nijar a nata ɓangaren na ganin sasantawa a bada diya shi ne mafi ayala, maimakon tono likin da take ganin an riga ya an toshe. Malam Ibro Zabai shi ne daraktan shari'a a ofishin sakataren gwamnatin Nijar.
Wannan abin yadda lokacin da ya faru ba wani wanda bai yi Allah wadda ba a kan haka nan. Mu duka bani Adamu ne, mu duka muna da iyali, mu duka mun san menene karasa wanda kamar ginshiki. Ka gane ko? Akwai doka wadda an riga an ɗauke ta cewa wannan zance an shahe shi, babu zancen a gurfanar da wani gaban kotu akan wannan zance. Ba mu iya ɗauka musu alƙawali, kuma dole mu ce ma kotu wannan tambaya da ta yi ba za a ba da gaskiya ba akan haka nan, saboda wani tada zama tsena. In aka ce mu gurfanar da mutane gaban kotu kamar an ce mu taka dokar ƙasar Nijar ta huce nan baya da kusan shekara 10.
Wato ku da kun so a sasanta a ba da diya a barwa Allah wannan hukunci?
Eh, kwarai kuwa, in wannan in haka suke so ba matsala, yanzu ma sai mu taimu sasanta. Ai, mu duka 'yan Nijar ne. Wannan bawan Allah ya rasa rayuwar shi, a cikin tahiyar da ƙasar Niger. Don haka ba mu ga matsala a ba iyalin Shidiya in ta ci a ba iyalin Shidiya. Amma zancen a koma a tada wani zama tsaye gaskiya ba za mu iya taka doka ba mu yi shi.
Kotun dai za ta yanke hukunci kan shari'a ranar 19 ga watan gobe in Allah ya kai mu. Bare dai wanda asalinsa ba Haushe ne ya gamu da ajalinsa ne a 1989 a sakamakon harbe shi da jami'an tsaronsa suka yi a filin jirgin saman Yamai. An yi jana'izarsa bayan wuni biyu da iyalansa da wasu jami'an diplomasiya suka halarta. An yi zargin waɗanda ke kinjinin mulkinsa a soji da 'yan siyasa ne ke da alhakin kisan. Kazalika kotun ta ECOWAS ta yanke hukuncin shari'ar CDS Rahama da nuna gwamnatin Nijar ba ta da alhakin take haƙƙin bani Adama da jam'iyyar ke zargi ko kuka a kai. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja.
Madalla a gaishe da Nasiru Adamu El-Hikaya. A jihar Borno kuma ga kiran da wasu mata ke yi game da halin da yara da mata ke ciki a wannan yankin.
Wasu kungiyoyin mata a jihar Borno sun bayyana mata da ƙananan yara a matsayin waɗanda ke fama da matsanancin rayuwa da talauci sakamakon irin rigingimun da ya addabi shi a arewa maso gabacin Najeriya. Waɗannan kungiyoyin mata dai sun bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da suka kira a garin Maiduguri. Na tunawa da ranar bikin mata na duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 8 ga watan Maris ɗin kowane shekara. Kungiyoyin ba su dai samu damar gudanar da wannan biki a wancan ranar ba saboda shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da ake gudanarwa a Najeriya. Madam Agnes Limchin na ƙungiyar mata da ake kira Women for Peace and Security ta bayyana irin halayen da mata suka shiga ne a wannan shiya kamar haka.
A gaskiya mata suna shan wahala sosai. Rashin ganewa, wato conflicts, rashin jituwa yana faruwa ko a cikin gidajenmu. Amma kar mu yi shi, kar mu settle nashi in such a way da har zai kawo kisa din nan. In ya kawo ana kashe-kashe din, mata da yara ne suna shan wahala. Yanzu ka je IDP's camps din nan, yawancin mata da yara ne. Mata da yara ne suka cika. To irin waɗannan abubuwa din mu ne da wahala idan an kashe miki miji ko mai kawo maka abinci a rayuwanka. Mata ne in ka duba masu bara na kan hanya nan, yawancin su mata ne. Dare da rana gajir-gajir da goyo a bayan su. Duk waɗannan saboda wannan rikicin ne shine muna kuka da babban murya. Ma duk waɗanda Allah ya ɗaukaka su suna da abun hannun su a tausaya ma mata. Gwamnati ma su tausaya ma mata a samu abinci, a yi wani hanya da za a empowering mata nan. Don yau ka fita mace ka je ka yi bara an baka, yau gobe za ka sake fita. Amma in an koya maka yadda za ka yi juya-juya ko an baka kafitar ka yi ta juya-juyawa, ka samu abin da za ka dinga samu kullum kana biyan bukatar gidanku da shi, ka gan zai fana su fita kan hanya ɗin nan, kan titi. Shine nufinmu. Wai su ma har sun shiga karuwanci. Duk waɗannan wurare ɗin mu je mun duduba, mun gane da su muna aiki.
Ita ku Hajji Rabi Ismail Mamza na gabayar kungiyar mata da ake kira NCWS tun hankulan mahalata taron ta yi kamar haka.
Cikin halin kunci wanda mu muna nunawa cewa gwamnati da wanda sukan faɗa a ji su taimaka ma mata, domin shi in kai taimaka ma mace ka taimaka ma dukkan duniya. Ita ta yi uwa, ita ta yi mace, ita ta yi ƴar uwa. Saboda haka idan an samu mata suna cikin wani hali da su yi tawakkali da Ubangiji da kuma dukkan abin da ya same su, su san cewa Allah bai manta da su ba, mu ma ba mu manta da su ba, kuma duniya ba ta manta da su ba. Kuma in ba su da murya, insha Allah mu ma muryarsu ne. Dan a san abin da suke ciki, dan a nemi kowane irin halin taimako. Kuma kada su karaya, shi rayuwa dama haka take. Za ta zo a halin da kake ciki, wani ya fi ka ciwon cikin wannan halin. Saboda haka sai ka tawakkaltu, ka yi haƙuri, ka san cewa rayuwa sai ta ci gaba. Saboda haka sai haƙuri.
Waɗannan ƙungiyoyi dai sun ziyarci sansanin 'yan gudun hijira, inda a ƙasarinsu mata ne da ƙananan yara. Hakan ya sa na tambayi Malama Hassana Ibrahim ko wani hali matan da ke irin waɗannan sansanin 'yan gudun hijira suke ciki a halin yanzu. Sai ta amsa da cewa
ya suna cikin hali mawuyaci. Don mata mun je mun ga wasu ma sun haihu a kan, babu abin da ya cancanta. Ya zo ya sa mu mun je mun nemi kayan haihuwa, su kamar leda, su lemun zode, mun yi mun kai. Akwai wahala da yawa. Mun je kuma mun ga 'ya'ya ma babu iyaye, babu dangi, babu komai, ba su san inda iyayensu yake ba. Wannan din ya taba mu ba kaɗan. Kuma gwamnati, tunda muna zuwa gun First Lady, mukan gaya mata me ya cancanta ta taimaka, kuma alhamdulillahi tana taimakawa.
Wasu gamayyar ƙungiyoyin mata kenan ke kokawa gwamnati da masu hannu da shuni da su tallafa wajen taimakawa mata, musamman ma waɗanda suka samu kansu a sansanin 'yan gudun hijira sakamakon irin halin ƙuncin rayuwa da suka faɗa. Haruna Daudabiu, muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida Haruna Dauda biyu. Kada masu sauraro su manta nan ba da jimawa ba muna son jin ra'ayoyinku akan irin taimakon da kuke gani ya kamata gwamnati mai jiran gado ta ba ƴan gudun hijira waɗanda yanzu suke cikin halin ƙaƙa na kai wasansu amma kamin nan ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nata sabuwar lambar 202-205-2655.
Bari mu fara da jihar Neja. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Sunana Malam Dan Juma David da jihar Neja.
To Malam Dan Juma, menene gudunmuwa ka yau?
Gudunmuwa na ni dai na so idan Allah ya sa General Buhari ya yi mulki kudin da aka nema na favoritism wanda aka ce za a gina ma hijira kitajen da aka kona musu a neman yadda kudin nan ya bace don mun ji shiru kuma General Buhari muna yi masa addu'a Allah ya sa yadda mu talakawa muka zabe shi Allah ya sa ya kula da mu kamar yadda muka yi so da shi kuma Allah ya bashi kyakkyawar jagoranci.
To amin Malam Dan Juma mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Wallahi sai ne daga jalin jihar Taraba.
To me zaka ce game da batun yau?
To mai mun da yake son fadi game da batun yau din nan gaskiya al'amarin ne ga nan ɗan uwan mu ɗan gudu gida sun ci gaban hal na ga kan kai. Abun da ya kamata a rantsa lafa mu zai mutum farko dai mu halle na karata. Dan tun ga kamar su su samu da su kuma. Sannan kuma tsaron ga magunguna da sauran da ya zo su karatu sai da kula da lafiya. Ina fata shugaban kasa mai zuwa in Allah ya samu na raye da taimaka ya duba wannan tsawani da iya gwagwado abin da zai iya karfinsa ya tallafa musu.
To madalla Malam Isa, yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Assalamu alaikum. Wane ne akan layi? Malami da Bauchi, ban san ku kana ji na ba. To mu dai daga nan ba ma jin ka, amma yanzu kuma mun samu kira daga Taraba. Wane ne akan layi? Na Taraba, ko kana jin mu? To shi ma malami na Taraba mun rasa layin shi. Muna nan muna jiran ku, ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin taimakon da kuke gani ya kamata a ce gwamnati mai jiran gado ta ba ƴan gudun hijira waɗanda suke yankunan arewa maso gabashin Najeriya. Wasu da yawan su suna wasu sansanonin da suke cikin halin kakanuka yi. To ta yaya kuke gani gwamnati za ta iya agaza musu? Bari dai mu sake komawa jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Suleiman Majadu, Guroje, Saldora Local Government, Taraba State.
To Malam Suleiman, mecece gudunmuwar ka yau?
Mu dai a Saldora Local Government ko kuma a Taraba zan yi magana yanzu. Ina son a yi mana
Malam Suleiman, ba mu ji abin da ka ce ba, layinka yana ɗan rawa kaɗan. To layin ma dai ya goce. So yanzu bari mu je jihar Adamawa. Wane ne akan layi? Salamu alaikum malami na Adamawa, kana ji na? To ga dukkan alamu shi ma malami na Adamawa layin shi ya goce. Kuna ta sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun samu kira daga Borno. Wane ne akan layi? Salamu alaikum malami na Borno, ko kana jin mu? To shi ma dai malami na Borno layin shi ya goce. To masu sauraro, har yanzu dai muna nan muna jiran ku, muna da sauran lokaci za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin taimakon da kuke gani ya kamata a ce gwamnati mai jiran gado ta yi wa 'yan gudun hijira. To har yanzu dai mun samu kira daga Taraba. Wane ne akan layi? Malami na Taraba, ko kana jin mu? Salamu alaikum. To yau na'urar dai tana ɗan yi mana gaddama ga dukkan alamu, amma har yanzu muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Batun da muke tattaunawa a kai yau shi ne irin abubuwan da kuka ga ya kamata a ce gwamnati ta yi ma 'yan gudun hijira waɗanda suke sansanoni daban-daban a faɗin Najeriya har da ma makwabtan ƙasashen Najeriya. Mun samu kira daga Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa? Hello, da wa muke magana? To da wani malami muke magana?
Jibrin ne.
To Malam Jibrin, me ce gudunmuwarka game da batun yau? To sai dai Malam Jibrin, sai ka ɗan ɗaga murya sosai don ba mu jin ka sosai, kuma muna son mu ji ra'ayinka ne akan irin gudunmuwar da kake gani ya kamata a ba 'yan gudun hijira. Malam Jibrin, ko kana jin mu? To ga dukkan alamu shi ma Malam Jibrin layin shi ya samu tangarɗa. Yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Wa alaikum assalam. Wane ne akan layi? Wa alaikum assalam.
Sunana Abubakar, mai magana gargajiya karin da ni jihar Katsina.
To Malam Abubakar, me zaka ce game da batun yau?
Eto wato game da batun yau, wato akan
ɗan gudun hijira, wani taimako kake gani ya kamata a basu?
Kamar su wa kina?
ɗan gudun hijira.
To ni abin da nake so a nan, ɗan gudun hijira ya kamata a basu wato cikakken kula. Saboda haka ma cikakken kula tsakanin da Allah, wato ka gani wato abin zai yi daɗi a kan duka ka taba ki ɗaya.
To Malam Abubakar daga Katsina, mun gode. Kuma daga nan muka dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama ku ƙara kiran mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Zakarun Turai wato Real Madrid ta sami tsallakewa zuwa wasan kusa da na ƙarshe wato semi-final na gasar cin kofin Zakarun Turai wato Champions League a fafutukar da take yi na kare kambinta a wasansu na quarter-final a jiya Laraba Real Madrid din ta doke Atletico da ci 1 da nima wanda ya bata nasara bayan da a wasan su na farko suka tashi a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. A bangare daya kuma Juventus ta kasar Italia ma ta sami kaiwa a matakin na semi-final bayan da suka yi kunnen doki da Monaco ba ci ko daya. To amma da yake a wasan su na farko a makon jiya Juventus din ce ta yi galaba da ci 1 da nima. A sauran wasannin na quarter final Barcelona ta yi galaba akan PSG da ci 5-1 a wasanni biyu, yayin da ita ma Bayern Munich ta fitar da FC Porto bayan da ta doke ta da ci 7-4 a wasanni biyu. Gobe Juma'a ne za a tsara jadawalin fafatawa a wasannin na semi-final tsakanin kungiyoyin hudu. Hukumar kwallon kafar kasar Habasha ta raba gari da mai horar da 'yan kwallon kafar kasar Mariano Barreto tun kafin wa'adin kwantaragin sai ya kai ƙarshe. Barreto dan kasar Portugal a da shine kocin kasar Ghana kafin ya rattaba hannu a kwantaragin horar da 'yan kasar Habasha din na tsawon shekaru biyu a bara. To sai dai aikin na Barreto bai gamsar da hukumar kwallon ta Habasha ba, sakamakon kasa tabu kabin a zo a gani a wasannin neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta bana. Har kawo yanzu dai kasar bata bayyana wanda zai gaji kocin ba. A Najeriya kuma tsohon kocin kasar Stephen Keshi ya rattaba hannu a yarjejeniyar kwantaragin horar da 'yan Super Eagles na kasar na tsawon shekaru biyu. An dade ana takun saka da kuma cece-kuce tsakanin Keshi din da hukumar kwallon Najeriya ta NFF, wanda daga bisani ya kai karshe a jiya da aka rattaba hannu a sabon kwantaragin wanda zai kai har ya zuwa gasar cin kofin Afrika ta shekara ta 2017. Keshi dai ya yi alkawarin kawo sauyi da gyara a aikin nasa, wanda rahotanni suka ce zai kama naira miliyan 5 a wata, duk da yake ba a bayyana adadin ba a hukumance. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da wani kuduri da ya nemi kawo ƙarshen kwace Yemen da ƙarfi da 'yan ƙungiyar Houthi suka yi da kawo duka ɓangarorin bisa teburin shawara. A cikin 'yan watannin nan ne ƙungiyar ta Houthi ta kwace wasu wurare da dama a Yemen, ta kuma tursasawa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Abdulrabu Mansur Hadi barin ƙasar. A matsayar da kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da ita ta 2216 a ranar 14 ga watan Afrilu, wadda ta samu ƙuri'u 14 da babu wanda ƙasar Rasha take kasancewa, ya rufe asusun manyan shugabannin ƙungiyar Houthi su biyu da hana su tafiye-tafiye tare da sanya takunkumi akan makamai na matsohon shugaban ƙasar Ali Abdul Saleh da ɗanshi da kuma magoya bayansu. Wannan wani ƙarin takunkumi ne akan wanda kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya sa kan tsohon shugaban ƙasar Saleh da wasu kwamandojin ƙungiyar Houthi su biyu a watan Nuwambar da ya gabata. Jakadiyar Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka na goyon bayan ƙudurin kwamitin tsaro da dukkan ƙarfinta. Ta kuma ƙara da cewa dole ne a ci gaba da ƙoƙarin tattaunawa domin samun cimma yarjejeniya a kan rikicin, kuma dole ne dukkan ɓangarorin su kasance cikin maganar, babu wani zaɓi. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
Ana wani taron kasashen Asiya da Afirka a kasar Indonesia da aka fara yau Alhamis. Taron zai tattauna ne akan kira da samun 'yancin kasar Falastinu tare da kalubalantar manyan kasashen duniya masu aƙida gurguzu da na jari hujja game da mulkin mallaka da kuma yakin cacar baki na baka na aƙida. Haka zalika kuma a yau Alhamis shugabannin kasashen Turai suna taro a Brussels don shawo kan matsalar bakin haure daga nahiyar Afirka zuwa Turai. Suna son ɗaukar mataki koda da ƙarfin soja ne biyo bayan mutuwar mutane sama da 900 da suka jirkice a jiragen ruwansu akan tekun na Mediterranean. A yau Alhamis kuma kwanaki biyu da ƙwarƙwarewar yarjejeniyar tsagaita wutar sojojin Larabawa na gamayya wanda Saudi Arabia ke jagoranta a Yemen sun yi lugudan wuta akan wasu 'yan ƙabilar ko kuma ce 'yan tawayen Houthi wanda suka tarwatsa wurare guda uku a garin Aden da ke gabar teku.
Da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Utku, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauran lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.